Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Laraba 11 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Gwamnatin Habasha ta yi kira ga matasan kasar da su shiga aikin soja. Har-haren sama da Amurka ke bada gudunmawa a Afghanistan zai daidaita kungiyar 'yan Taliban. Annobar corona kuwa na karuwa a kasar Jamus.
To kanin labarin kenan. Cikin rahotanninmu za a ji cewa yayin da mutanen wani yankin jihar Sokoto ta arewacin Najeriya ke fama da bala'in 'yan bindiga, sai gashi kuma wata shugumar cuta ko guba ta kashe mutane 22 'yan gida daya.
Abin ya fara mutum uku sun mutu ranar Lahadi ta yi, mutum 13 sun mutu ranar Litinin, kuma sai hudu suka rasu.
A jihar Taraba kuwa wani karamin jirgin ruwa ne ya tuntsire a kogin Benue, wasu fasinjoji suka halaka, inda rundunar 'yan sanda ta tabbatar da cewa
an kokari an ceci mutane kar, amma sauran da yaren mutane neman su ba a same su ba.
Sannan kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faris Sanyina ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar 'yan tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin kasar mai fama da rikici. Wannan kiran ya fito ne daga ofishin Prime Minister Abiy Ahmed, ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta da gwamnatin ta yi da kanta a watan Yuni, yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki daya. Yanzu ne lokaci da ya dace ga dukkan Habashawa masu iyawa waɗanda shekarunsu suka isa su shiga rundunar tsaro, runduna ta musamman don ba da tasu gudunmawa da nuna kishin ƙasa, in ji ofishin Abiy a cewar a wata sanarwa. Wakilan Abiy da na ƙungiyar TPLF da kuma rundunar gaggawa ta Tigray ba su ce komai ba nan take. Ƙungiyar TPLF wacce ta yi mulkin Habasha na tsawon shekaru 30 a yanzu ita ke mulki a Tigray. Fada tsakanin gwamnatin ƙasar da TPLF ya ɓarke ne a watan Nuwamba, inda kusan mutane miliyan 4 a Tigray, Amhara da Afar, ke fuskantar matsala mai buƙatar taimakon gaggawa ko kuma ƙarancin abinci, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojoji daga Eritrea, makwabciyar Habasha daga Arewa, da Amhara, yanki mai makwabtaka da kudancin Tigray, su ma sun shiga cikin rikicin don tallafawa gwamnatin Habasha. Har-haren jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka burki ga Taliban da ke dannawa a faɗin ƙasar Afghanistan. Koda yake jami'an Pentagon sun yi gargaɗi cewar harin sojin sama na Amurka kaɗai ba zai isa tura ƙungiyar baya ba. Amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai har-hare ta sama daga sansanin sojojin sama na Al-Udai da ke Qatar, da kuma rukunin masu kai har-hare daga tekun Fasha, inda ta kai hari ga 'yan ƙungiyar Taliban da babban makami na AC-130, haka zalika da jirage masu saukar angulu na MQ-9. Amma akwai tambayoyi game da tasirin har-haren, inda jami'an Taliban suka yi ikirarin cewar ƙungiyar ta kame manyan larduna 7 a cikin kwanaki 5 da suka gabata, kuma sun wallafa a ranar Talata cewar babban birni na takwas Faizabad a lardin Badakhshan a Afghanistan na gab da fadawa hannunsu. Sakataren yada labarai na Pentagon John Kirby ya faɗa wa manema labarai a ranar Talata cewar muna da ƙwarin gwiwar cewa waɗannan hare-hare suna kaiwa inda muke nufi kuma suna yin tasiri kan 'yan Taliban. Ya kuma ƙara da cewar an kuma kai ƙarin hare-hare cikin 'yan kwanaki da suka gabata a wannan yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya Talata ta ce Jamus tana bayan sauran kasashen Turai a kokari na rigakafin COVID-19. Kana an samu sabbin kamuwa da cutar, dole ne gwamnati ta ɗauki matakai don hanzarta shirin ko kuma ta fuskanci haɗarin ganin ɓangaren lafiyarta a galabaice. Angela Merkel ta yi wannan furucin ne a lokacin da take ganawa da manema labarai a jiya Talata bayan ganawa da gwamnonin jihohi 16 na Jamus. Ta ce dukkaninsu sun yarda cewar tilas ne gwamnatin tarayya da na jihohi kana da na ƙananan hukumomi su himmatu ga yin allurar rigakafi da kuma sauƙaƙa samunta. Shugabar gwamnatin ta Jamus tana ƙarfafawa duk waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da su nuna mahimmancin allurar rigakafin ga abokanansu, iyalansu, ƙungiyoyin zamantakewa. Angela ta ba da sanarwar cewa gwamnatin za ta daina ɗaukar nauyin biyan kuɗin gwajin COVID-19 don kwaɗaitar da mutane yin allurar daga nan zuwa ranar 11 ga watan Oktoba. A lokaci ɗaya kuma Jamus za ta fara buƙatar shaidar yin allurar rigakafi, gwaji da ya tabbatar da ba a kamu ko kuma shaidar warkewa kafin shiga waɗansu wurare da suka haɗa da gidan abinci, salma da kuma wuraren motsa jiki a wurare da adadin kamuwa da cutar ya fi hauhawa.
An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda baya ga fama da 'yan bindiga da masu garkuwa da mutanen yankin Isa na jihar Sokoto suka ga wani abin tayar da hankali na mutuwar mutane 22 'yan gida ɗaya sanadiyar wata shu'umar cuta ko guba. Muhammad Nasir Gareka.
Nau'o'in musibu da aka fara samu a Najeriya waɗanda ke sanadin salwantar rayukan jama'a ba su wuce na ayyukan 'yan bindiga ba, ko haɗarin mota ko kwale-kwale, a bayan nan kuwa cutar amai da gudawa wadda har yanzu tana addabar wasu yankunan ƙasar. Wani imtila'i ya faru a farkon makon nan a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 kuma dukansu 'yan dangi ɗaya kuma a gida ɗaya. Lamarin ya faru ne ƙauyen Danzanki da ke yankin ƙaramar hukumar mulkin Isa da yanzu haka ke fama da matsalar rashin tsaro da kuma amai da gudawa. To ko yaya lamarin ya faru? Abubakar Yusuf Dan Ali shine shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta Isa.
Ana tunanin cewa an yi gudawa da amai da ci ta yi spreading daga Lugu ta faɗo Danzanki, ashe ba ita ba ce. Don abin da yasa an kai zukubarin ba za da amai ba ce saboda gidan an ga ranar da abin ya fara mutum uku sun mutu ranar Lahadi ta yi mutum 13 sun mutu. Ranar Litinin kuma sai hudu suka rasu. Sannan da aka yi discovery din cewa ai akwai ainihin gishirin kunshi irin wanda mata ke amfani da shi in sun damu ralli sulfur din. To sanadiyar amfani da shi ne a matsayin kan gishiri aka sa ga niyyar da ainihin aka yi ta abincin gidan tunda family house ne. Household ne mai mutum kusan 7 under umbrella ta ainihin mai gida guda ko wadanda ya ce wannan abincin su 24 biyu da asibiti amma saura dukkansu Allah ya masu rasuwa su 22.
To yanzu kamar an yi wani bincike na kiwon lafiya a tabbata cewa wannan gishirin lalle din ne ko ko
wannan bincike ne da an kai shi ya tabbata da ne wannan sulfa din ne kuma sai an koma a treatment ne.
Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Munir Muhammad Dan Iya ya ziyarci yankin domin jajantawa jama'a.
Da me da wannan al'amari ga Allah kada a dauki cewa ita wannan matar da ta yi sanadi ɗin Allah ya sawo ta ko ta so ko kar ta so sai a duniya ba. Mata a cikin gaba da gaskiya duk irin waɗannan abubuwa waɗanda an da ka kawo matsala waɗanda aka sa ana sa abinci a kalesanta su.
Masu lura da lamuran yau da kullun na ganin cewa duk da yake irin wannan musiba ce wanda ba mai iya hana faruwar ta, amma dai akwai abubuwan da ya dace hukumomi su mayar da hankali a kansu wadanda kan iya sauƙaƙa irin waɗannan matsalolin. Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa
duk irin masu sai da irin waɗannan sinadirai da abubuwan nan ya kamata su rinka bin ka'ida. Kowane irin abin nan ga yadda ake amfani da shi, ga yadda bai kamata ya yi amfani da shi ba, na ɗaya kenan. Haka masu gidaje ya kamata tabbata cewa irin waɗannan abubuwan da ke shiga gari an sun san menene illarsu, ya ake amfani da su, ya ne kuma ba amfani da su. Na ga yadda za a kare wannan shi ne a koma tun yadin masu saidawa a rinka sarrafa shi yadda zai nuna cewa wannan ba abinci ba ne.
Wanzuwar ire-iren waɗannan matsalolin da kan kawo asarar rayuka kan iya ƙara jefa fargaba ta rashin tabbas a cikin zukatan 'yan Najeriya, duk da ƙalubalen da yanzu haka suka da baibaice ƙasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Ya faru a jihar Katsina a shekaran jiya Litinin ya bar wasu iyalai cikin mawuyacin hali. Abokin aikin mu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ziyarci al'ummar, ga kuma rahoton da ya hada muna.
Lamarin ya faru ne a lokacin da su kwastan suka hange wani mai babur ya zo ya wuce bisa babur dauke da shinkafa wacce aka haramta shigowa da ita, suka bi shi shine har ta kai ga inda mota ta je ta kwace masu. Suka bige mutane da dama wanda hakan ya kai ga rasuwar wasu nan biyar nan take. Dan cin cikakken bayani, na zo ta da ɗaya daga cikin ganau wanda al'amarin ya faru a idansa.
Sunana Alhaji Gida Zahiru Jibiya.
Yaya wata al'amari ya faru?
Misalin karfe 9 da wani abu, su jami'an kastam da motar su Hilux suka biyo wani mai mashin yana ɗauke da shinkafa buhu ɗan waje, da suka biyo shi da gudu don da su kama shi sai yanka ya shiga wata kwana bai tsere. Lokacin da suka kokarin su kada su bi shi, motar ta kwace musu. Wannan yara kawai suka ratsa cikin waɗannan mutane, wanda ya haddasa mutane sun mutu, wasu sun kalire, wasu sun samu manyan raunuka.
Zuwa yanzu mutum nawa ne suka rasu?
A jiya lokacin da abin ya faru an yi jana'izar mutum biyar gaba daya, aka kara samun wani yaro shi ma guda daya da suka kai shida, daga baya wani yaro suka kai su bakwai ga jiya kenan. Da safe an kara samun waɗanda suka rasu mutum ko tunka. A lokacin su jami'an kastam sun tsere jin zafin sun tsere din nan, mutane sun kabbara gaba daya, aka kona motar tasu wadda ta samu hatsarin, aka ba su hakuri kuma aka turo area commander na 'yan sanda na yankin Katsina da shi da DPO suka kara zuwa inda abin ya faru. Suka ganin idanunsu kuma suka ba mutane hakuri, suka ce insha Allah za su ɗauki matakin da ya kamata mutane su saurara.
Lokacin da na yi ƙoƙarin tuntuɓar shi DPO ya ce suna gabatar da duk ne su ba da rahoto ga headquarter.
Na kuma sadu da ɗaya daga cikin iyayen da suka rasa 'ya'yansu. Dattijiya sunanka?
Sunana Usman Abdu Ilori. Area nan unguwa ta ce farko, sannan kuma hadarin da ya faru akwai hada yarinya ta ciki mai kimanin shekara 16, sannan 'yan makaranta ce. Na zo kawai ina zane sai na samu labarin hadarin har da ita, kuma Allah ya nashi iko yau Allah ya anshi rayuwar.
Malamin me za ka iya cewa game da wannan? Sunan ka farko?
Sunana Abdulrahman Abdullahi, shugaban gamayyar kungiyoyin fara hula na jihar Katsina. Shi wannan abu dai abin takaici ne, abu ne wanda ba yau aka fara shi ba. Gaskiyar magana, yadda duk za ka yi kokarin hidda su jami'an hukumar kwastam ba za ka yi hidda su ba. A matsayinmu na kungiyoyi na fara hula, muna nan za mu bi haƙƙin waɗannan mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba kan matakin da ya kamata na hukuma, wanda kuma shari'a ta tanada.
To a gaida Yusuf, wanda ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inda ake jin shirye-shiryenmu kai tsaye, inda za kuma a iya sauraronmu ta kafafen Facebook, Twitter da Instagram a duk lokacin da ake so. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya, inda wani karamin jirgin ruwa ya nutse a jihar Taraba. Har mutane 4 zuwa 5 suka mutu, saura kuma suka sha da kyar cikin galabaita. Salisu Lado, Garika.
Sanjoji hudu ne dai suka rasa ransu sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya auku a jihar Taraban. Tara daga ciki kuwa suka tsira da kyar. Hadarin jirgin ruwan da ya auku ne a kogin Binuwai a jihar Taraban, inda jirgin ya taso daga karamar hukumar Arkokola a yankin Manarewo da fasinjoji guda 12 a ciki, ya nufi karamar hukumar Karim Lamido domin zuwa cin kasuwan kauye. A cikin hadarin jirgin ruwan dai an rasa rayuka sama da 3, inda aka yi nasarar ceto fasinjoji 9, sauran 4 kuwa suka mutu nan take, cikin su har da karamin yaro. Alhaji Jidda Suleiman Manarewo shine shugaban riko na kungiyar sufurin jiragen ruwa na jihar Taraban, wanda ya shaida mun cewar
jirgin da ya tashi a nan ma garin Manarewo, karamar hukumar Arkokola, za ta tafi karamar hukumar Karilamido, dama tafiya ne minti 45 ne daga nan Manarewo zuwa yankin karamar hukumar Karilin Guro kenan. Jirgin ya tafiya minti 40, so da masa minti 5 wanda zai isa kasa ya sauka. To ina cikin tafiya sai dai ya duda akwai giginya iri ta cikin giginyan nan, sai perpendicular sai bugi ta cikin giginyan wanda ya kai ga jirgin a cikin fixe juya. To kaga juya ka kenan sai dai jira dalilin wannan mutan kenan.
Kuma wannan jirgin mutane nawa ya debo?
12 ne.
Duba da cewar wannan lamarin hadarin jirgin ruwan ya auku a jihar Taraban, hakan ta sanya na tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar, wato DSP Abdullahi Usman, wanda ya shaida mun aukuwar lamarin, kuma ya tabbatar mun da cewa ana nan ana ta kokari domin a ga an gano gawawwakin da suka riga suka rasa ransu a cikin wannan hadarin jirgin ruwan.
Wato abin da ke faruwa shi ne jirgin ne da ya zo da mutane kwanan da guda 14 da tashi daga Marano zuwa cikin gidan gore da mu da hadari na cikin ruwa, sai ni zai da mutane to da an kokari an ceci mutane kar, amma sauran da yadda yarin mutane neman su ba a same su ba, kuma yan ne kaya suna nan suna jin dadi ana neman su yarin. A jirgin ne da na daukar fasinja ne an kasuwa kenan, misali yan marin police sun zo kuma suna nan sun duku ba sun samu matsunta na gida na gargajiya don haka an fada ruwa nan neman gawar ta Allah da niyyar da Allah ya musu a gansu.
Hadarin jirgin ruwan da yayi sanadiyar rasa ran fasinjoji guda 4 da suke cikin wannan jirgin da kuma jikkata 9 a jihar Taraban. A lokacin da nake hada wannan rahoton, na yi ta kokari domin jin ta bakin iyalan mamatan, amma dai hakata bata cimma ruwa ba. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wutar rikicin cikin gida na ƙara ruruwa a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Yayin da wani sashe na shugabannin jam'iyyar suka rantsa, sai Uche Secondus ya sauka daga kujerar shugabancin jam'iyyar. Jama'a assalamu alaikum. Tun a makon da ya gabata ne dai wata guguwar rikici ta soma kankama a cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP, bayan da wasu shugabanni 7 na jam'iyyar na ƙasa suka bayyana yin murabus daga mukamansu bisa zargin maida su saniyar ware da kuma kasawar shugaban jam'iyyar na ƙasa Uche Secondus. A farkon makon nan kuma wasu 'yan kwamitin gudanarwar jam'iyyar na ƙasa 9 sun gudanar da wani taro a Abuja, inda 6 daga cikin su suka bayyana buƙatar lalle sai Uche Secondus ya sauka daga mukaminsa. Shugabannin masu ƙorafi sun zargi Secondus da rarraba kan jam'iyya a matakan jiha da na tarayya, tare da cewa ba wani ɓangare na jam'iyyar da ke tafiya daidai a ƙarƙashin shugabancin Uche Secondus. To sai dai a martanin da ya mayar akan wannan batu, shugaban jam'iyyar ya ce a tabbau ba zai sauka daga mukaminsa ba, domin kuwa shi bai san ya aikata laifi ko ɗaya ba. Kane ya bayyana shugabannin da ke kiran ya sauka a matsayin 'yan tsiraru da ba su da wata hujjar yin haka. Wannan ko ya zo daidai da ra'ayin wani jigo a jam'iyyar ta PDP.
Sunana Sani Ibrahim Mai Nasara Zaria, kuma ni ne National Coordinator na PDP One Voice na ƙasa gabaki ɗaya. To su da suke cewa Uche Secondus ya sauka, me ye hujjansu? ai komai ana yin shi da hujja ne, ana kafa shi da dalili.
Suna ba da hujjar cewa ya rarraba kan jam'iyya, sannan ya kasa ciyar da jam'iyya gaba, sannan kusan a karkashin mulkinsa kusan duk abubuwa na taɓarɓarewa jam'iyyar.
To ai in ban manta ba, ina jin lokacin da Uche Sekondo zai karɓi mulki ma a jam'iyyar PDP, ai ban tsammanin a wannan lokacin mutanenmu da muke cikin jam'iyyar PDP za mu iya faɗin wani magana na rashin adalci ga Uche Sekondo ba. Ba mu samu wani jagulgulu ko hatsaniya akan tafiyan da Uche Sekondo yake yi kompiyatu abin da ya faru ga sauran tafiyan da aka yi. Masu ihu cewa Sekondo zai sauka tsakani ga Allah suna fighting ne akan damuwarsu ko in ce interest ɗinsu, ba suna fighting ne akan maganar jam'iyya ba. Suwaye da suwaye, jagora dai wanda ya nace shi ne Wuki, yana son Sekondo ya sauka saboda yana tunanin idan aka yi maganar mataimakin shugaban kasa zai rasa party chairman state daya, mataimakin shugaban kasa state daya, kaga ba zai yi ba. So dalilin da yasa kenan da goyen bayan wasu waɗanda suke da wannan lissafin, amma ni tsakani ga Allah abinda Uche Sekondo yake a matsayin mu na matasa, muna ganin yana yin abin shi daidai. Kai expecting dan adam ya yi maka 100% wannan kayo da kanka.
To baka ganin wannan matsala ko kuma wannan ihun da ka ambata yana iya janyo matsalar da za ta iya kawo wa jam'iyyar cikas a fafutukarta na zaben shekara ta 2023 mai zuwa?
To ai abin da yasa na ma bayani kenan baya, yanzu duk zaman da ake yi koyo ana nan ana zama akan yanda za a samu matsaya a samu bakin zara. Ka gane, domin ai kamar yanda nace maka su da suke kwadayi ko suke ihu akan cewa sai ya sauka, ana so su fitar da maitan su ko su fitar da ra'ayin su da dalilan su na maganar ya sauka. Wayanda kuma suke gane, domin in kallo da kyau da gwamnonin da ke kai da kuma tsofaffin gwamnoni da sauransu sun gamsu da tsarin shi, so da haka ban ga dalilin da zai sa wasu su ce yana da kashi 2-3 na shugabanci ko yarda daga matasa zuwa shugabannin jam'iyya da sauransu akan ya ci gaba da mulki. In an matsa ma ya sauka, mu a matsayinmu na matasa wanda mu muke bibiyan abubuwan, sai mu ce to shikenan ba Sekondo zai sauka ba. Duka gabaki daya wayanda suke tunda tenons ya kare suna acting ne, to su sauka gabaki daya a kawo caretaker committee a basu su rike jam'iyya a saki zabe wanda Allah ya sanya da rabu sai kuma. Ni ina ganin auri na shine mafita, amma maganar dambar wannan ina kyautata zato, ina tabbatar maka ban tsammanin za a dauki wani dogon lokaci labarin nan bai zo karke ba.
Kana ganin kuma da wannan jam'iyyar za ta iya cimma burinta na karɓar mulki a 2023?
Me yasa ka faɗa haka?
Ina la'akari da abubuwan da ke faruwa ne da kuma kasancewar ita jam'iyyar APC da ada ita jam'iyyar PDP ke yi wa dariya a makon da ya gabata cewa ta shiga matsala, sai gashi ita sasanta nata.
To yanzu kana ganin din Najeriya akwai ta jam'iyyar ba jam'iyyar PDP ba? Ai wayancan aro ne aka ba su, sun ce sun iya ne, sai muka ce to su gwada. Ai aro aka ba su, ba wata jam'iyyar siyasa a Najeriya an ba PDP ba.
Amma ai akwai jam'iyya mai mulki ta APC wacce ita ce ta karɓi mulki a hannunku.
Eh to jam'iyyar APC ni na sha faɗin, ina ma misali, ni na ban daukan APC a jam'iyya, ina daukan ta kaman irin motan haya ne. Kai ka hau, ni na hau, wancan ya hau, wanda zai sauka a zuba, wanda zai sauka a jere, wanda zai sauka je kasuwa, wani zai je nema ne, wani zai je shiri ta shi, kowa ya shiga APC da interest shi. To saboda haka abinda suka shiga suna yi bukatan wanda suka je su samu ya biya na wasu bai biya ba. To kowa ya fara sauka a motan shi, wanda zai tafi inda ya fito, wannan zai yi can, wannan zai na aka suka hadu. So babu maganan jam'iyya a Najeriya wanda wace PDP, ka jira ka ga wanda za su bar APC su shigo PDP nan ba da dalewa ba.
Amma kana wannan magana kwanakin baya-bayan nan ma akwai gwamnoni waɗanda suka sauya shekara daga jam'iyyar ku ta PDP suka koma APC, haka ma akwai wasu 'yan majalisar dokoki na tarayya da ma na jihohi kowane lokaci sai ka ji an ce sun koma APC. Baka ganin wannan wata alama ce da watakila tarihi na MMA
na san kana tarihin annabi Nuhu ko? Ba yanda ya iya annabin Allah ne, ba dan shi halaka ba? Ba ka da ikon da zaka hana mutumin da bai da rabo kace sai ya samu rabo. Rashin rabo ke damu sai agogowar da ke tafiya. Yau bakin nafin, yau ana maganar yan bandit, yau ana maganar yunwa, yau ana maganar talauci, ana maganar lalacewar tattalin arziki na ƙasa. Sannan wanda suke causing waɗannan matsalolin kace kana so ka shiga ayyansu ko tafiya. Ai sai mu ce ka je ka bi dan annabi Nuhu. Kaki hawa jirgin annabi Nuhu, wannan ya rage naka, ba mai samu halas ba.
To sai dai a tabakin tsohon sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa Sanata Ibrahim Umar Tsauri, abinda ke faruwa cikin jam'iyyar a yanzu shine kyawun demokuraɗiyya, kuma nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen wannan cece-kuce.
Jam'iyyar PDP na da tsarin mulki nata wanda shi take bi. A cikin tsarin mulkinmu babu wanda ke da ikon ya sa wani ya aji aiki wato ya resign sai in ya ga damar yayi. don haka wannan rigingimu na cikin gida ne kamar yadda ne ta faɗi. Jam'iyyar da ke da mulki tana da matsaloli rigingimu irin nata, balle jam'iyyar da bata da mulki, wanda a cikin jam'iyyar nan ba mai ko anini wanda za a yi sharing a ce an samu galaba. So rigingimu irin waɗannan ba abin mamaki ba ne a gare mu, amma kamar yadda na ce maka, wancan lokaci da mutanen nan guda bakwai suka yi resigning, na faɗa ma kowa cewa akwai dattawa cikin jam'iyyar PDP masu mutunci, masu kima, masu daraja, masu hankali, masu tunani, masu hangen nesa. Kuma da an samu matsala irin wannan, abinda muka yi sauri shine a kawo dattawan nan. Sun shiga sun yi aiki, wannan magana ta wuce. Wannan ma da haga ya taso na wane ne da kace mafi yawan mutane, a'a kada kace fa, kace waɗansu membobi sun ce suna son shugaban jam'iyya ya resign. Amma kamar ne ce maka tsarin mulki akwai, ko kana son mutum ya resign to sai an bi tsarin mulki wanda ya samu kashi 2-3 na yan kwamitin kafin ka ce ka fasa mutum vote of confidence. Cikin mutum 19 ka samu 6 ka yi wannan magana, wato ra'ayi ne na demokradiyya, kowa na da irin nashi, kuma yana huda abin da yake so a lokacin da yake so, kuma ya je gida ya kwanta ya barci saleba, kuma ya tashi da safe ya ciga abin da yake yi. Demokradiyya ce PDP ta saba da ita, so wannan ba sabon abu bane ba. Ina tabbatar maka cewa kafin satin nan ya wuce za ka ji abin da ya faru.
Jam'iyyar PDP jam'iyya ce ta siyasa wadda ke register ko aka yi mu register a matsayin PDP tun 1998. Ita ce jam'iyyar da ke da ƙarfin da har yanzu an kasa karya ta, domin ita har yanzu tana nan PDP. Daga yadda aka mata register a PDP, babu kazo na zo a cikin PDP. Matsayin PDP a da da yanzu da nan gaba shine ta tsaya tsayin daka a matsayin jam'iyyar siyasa wanda za tsaya zabe. Kuma duk zaben da ka sani za tsaya da a Najeriya, ko da zaben councilor ne ya wuce a ce PDP ba ta dan takara.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Cuba Hero Dodone ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yaƙar ƙungiyar tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin ƙasar mai fama da rikici. Wannan kiran ya fito ne daga ofishin Prime Minister Abiy Ahmed, ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta da gwamnatin ta yi ita da kanta a watan Yuni, yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki daya. Hararen jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka burki ga Taliban da ke dannawa a fadin kasar Afghanistan, ko da yake jami'an Pentagon sun yi gargadin cewar harin sojin sama na Amurka kadai ba zai iya tura kungiyar baya ba. Amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai hare-hare ta sama daga sansanin sojin sama da ke Al-Udeid a Qatar. Haka zalika an ji cewar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya ta ce Jamus tana bayan sauran kasashen Turai a kokarinta na rigakafin COVID-19. Kana an samu sabbin kamuwa da cutar dole ne gwamnatin ta tashi tsaye.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna mika ta'aziyya ga iyalan marigayi Dr. John Umaru wanda ya rasu ranar Lahadin da ta gabata, za kuma a yi jana'izarsa a gidansa da ke Rukuba Road Jos ranar Lahadi mai zuwa, bayan su jidar biso a majami'ar Ikwa Rukuba Road Jos. Allah jikansa ya kuma bayar da dangana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chubahiro Dodo ne da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.